Gundumar Columbia ke magana daga nan babban birnin tarayyar Amurka ana tare da sashen Hausa kan mita 25.31 da kuma 49 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su kama mu kai tsaye ta gidajen radio masu zaman kansu Radio Amfani Sarauniya Fara'a Nomad FM Dalol FM da kuma tashar muta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai sai kuma Alfa Radio dake Kumasi a kasar Ghana za kuma ya kama mu kai tsaye ta yanar gizo a duk lokacin da aka so a www.voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masororo assalamu alaikum barkamu da wannan yammaci yau litinin 1 ga watan Yuli shekarar 2019 Yusuf Aliyu Harandane tare da Muhammad Hafiz Baballe muka sake dawo muku da shirin mu na wannan daren naku daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da shirin cikin shirin mu na wannan daren muna dauke da rahoto akan yunkurin da kungiyar ECOWAS ta cimma a taron da ta gabatar a makon da ya karshen makon da ya gabata a birnin tarayya Abuja tun bayan da matakin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta dauka na sawar ma makiyaya wajen zama na dindindin wannan shirin yana fuskantar kalubale da dama daga bisani kuma za ku ji cewar an gudanar da wannan taron sannan kuma muna zamu ba ku dama don ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku maudu'in mu na yau shine wai kuna ganin samarwa makiyaya matsuguni na dindindin zai kawo ƙarshen wannan tashin tashina da ake samu a tsakanin makiyaya da manoma kuwa lambar dai kamar kullun ita ce alamar tarawa 1 202 205 5 6 5 5 muna kuma tafe da labaran wasanni a takaice amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni
jama'a assalamu alaikum barkamu da dare yau litinin Iran ta sanar cewa ta haura adadin da aka kayyade mata na tara sinadarin uranium da ta amince a yarjejeniyar 2015 da kasashen duniya wacce ta takaita adadin sinadarin na uranium da kasar za ta tara ministan harkokin wajen Iran Javad Zarif ya fada wa kamfanin dillancin labarai na ISNA cewa Iran ta haura adadin na kilo 300 inda yanzu ya karu da kashi 3.67 cikin 100 sai dai wannan sanarwa ita ce ta farko cewa Iran ta karya yarjejeniyar da ta amince tare da wasu manyan kasashen duniya guda 6 ciki har da Amurka da kuma tarayyar Turai da nufin sassauta mata takunkumin karya tattalin arziki da aka saka mata a baya hukumar da ke sa ido kan mallakar makamin kare dangi ta Majalisar Dinkin Duniya ta yi ta fitar da rahoto akai-akai inda take cewa hukumomin Tehran na mutunta yarjejeniyar wasu gungun mutane biyar dauke da makamai sun kai wani hari yau litinin da wata mota dauke da bom da kuma har-haren bindiga a Kabul babban birnin kasar Afghanistan wanda yayi sanadiyar mutuwar akalla mutum daya tare da jikkata wasu da dama jami'ai sun ce an kwashe kimanin sa'o'i 9 ana arangama tsakanin maharan da jami'an tsaron kasar kafin daga bisani jami'an suka yi nasarar kashe maharan gaba daya mai magana da yawun ministan harkokin cikin gidan kasar Nasrat Rahimi ya ce jami'an tsaron yanzu haka suna kan aikin duba ko ina a yankin da kuma kwance duk bama-baman da maharan suka zo tare da su sannan ya kuma yi alkawarin fitar da hakikanin yawan adadin waɗanda suka mutu nan ba da jimawa ba tunda farko wani babban dan jarida Bilal Sarwari ya faɗi abinda jami'an leken asirin kasar yan sanda da kuma jami'an gwamnati suka ce a wani sakon Twitter da ya wallafa cewa akalla mutane 40 suka mutu yawancinsu kuma jami'an soji ne amma jami'an gwamnati ba su tabbatar da wannan ba labaran na zo muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a babban birnin Washington DC Majalisar da ke kula da kundin tsarin mulkin kasar Murtaniya ta tabbatar da Muhammad Oud Gozwani a matsayin shugaban kasar yayin da bangaren 'yan adawa ke ikirarin an tafka magudi a zaben A yau Litinin Majalisar Kasar ta fitar da wannan sanarwa inda tace Gwazwani ne ya lashe zaben shugaban kasar da aka yi na ranar 22 ga watan Yuni da kashi 52 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada inda ta yi watsi da korafin da ƴan adawa suka shigar. A ranar 2 ga watan Agusta sabon shugaban kasar ta Murtaniya zai dare karagar mulki inda zai maye gurbin Muhammad Ould Abdulaziz wanda ya kasance makusancin Gwazwani ya kuma kammala wa'adi na biyu shekaru 5-5. Wata kungiyar likitoci a Sudan ta ce an kashe mutum 5 kuma wasu da dama sun jikkata a zanga-zangar da aka yi yayin da ake ci gaba da nuna adawa ga mulkin soja a Sudan. A jiya Lahadi dubban masu zanga-zangar sun taru a sassan kasar suna kira da a miƙa mulki ga gwamnatin farar hula bayan kusan watanni 3 da sojoji suka hambarar da Umar al-Bashir wanda ya yi shekara da shekaru yana mulki. Masu zanga-zangar waɗanda wasunsu ke ɗauke da tutar kasar sun yi tarera waka suna kira da a miƙa mulki ga farar hula tare da bayyana fatan majalisar gwamnatin wucin gadi ta soji ta General Abdul Fattah Burhan ke jagoranta za ta kife. Zanga-zangar ta ranar Lahadi ita ce ta farko tun bayan wani samami da jami'an tsaron kasar suka kai wanda ya tarwatsa masu zaman dirshan a Khartoum, samaman da 'yan adawa suke cewa ya yi sanadin mutuwar mutum 128.
Da Muhammad Hafiz Baballe da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC. Bari mu shiga duniyar rahotannin namu kuma inda za ku ji cewar ko baya ga zaben shugaban kasar jamhuriyar Niger Muhammad Isuhu da kungiyar bunkasa tattalin arzikin kasashen Afirka ta yamma ta kira wadda ake kira ECOWAS ko kuma sai da yawo ta yi. Kungiyar ta ɗauki ɗamara domin kawo ƙarshen matsalar wutar lantarki da samar da kuɗin bai ɗaya a kasashen na Afirka inda ta kafa wata kungiya don magance wannan matsalar. Umar Faruk Musa ya samu halartar wannan taro inda kuma ya hada mana rahoto dangane da hakan.
Kungiyar nan da ke kula da sha'anin tattalin arziki na kasashen Afirka ta Yamma wato ECOWAS ta kammala babban taronta a Abuja inda ta nada Muhammadu Isuhu na kasar Niger a matsayin sabon shugaba. A daidai lokacin da kuma aka kawo waɗansu kwamitoci da za su dubi fara aiki da kuɗi na bai ɗaya na kungiyar ta kasashen Afirka wato ECO da kuma ƙara buɗe hanyoyin cinikayya da mu'amala tsakanin ƙasa da ƙasa na wannan yankin domin yaƙi da talauci da kuma rashin aikin yi. To wani muhimmin batu da kuma ita kungiyar ta yi amfani da shi na kafa wani kwamiti ko hukuma wadda za ta kula da sha'anin sarrafa wutar lantarki tsakanin ƙasa da ƙasa inda tuni aka kafa mata shugaba da sakatare da kuma ba su tsare-tsaren aikin da za su bi domin tabbatar da cewa Afirka ta Yamma ta samu wutar lantarki ba tare da wani kace na ce ba. Ya daga cikin shugabannin wannan hukumar shine Dr. Halilu Dikko wanda kwamishina ne mai wakiltar kasar Najeriya a wannan hukumar ko ya mun karin haske dangane da irin ayyukan da za su yi da kuma irin kalubalen da za su fuskanta wurin samar da wutar lantarki tsakanin ƙasa da ƙasa kamar haka.
Muhimman ayyukan shi ne na ganin cewa daga kowane sashi na Afirka ta Yamma kama a ce daga Yola har zuwa Dakar su Senegal so kana iya sayan wuta daga wannan gehe ka tura ta wani gehe that is kana iya shigowa da wutar lantarki daga wata ƙasa zuwa ƙasarka ko kuma daga ƙasarka in kana tahiyar da wutar kana iya jan wutar ita kuma sai ka aika ta wata ƙasa kamar yadda ake kamar kila daga Najeriya zuwa Niger. Waɗannan nake gaya maka yau kamar maganar nan da muke ana hada wuta tsakanin waɗannan ƙasashe sannan daga Abidjan zuwa Liberia zuwa Sierra Leone zuwa Guinea haka shi ma akwai wani layi wanda yake yana biyar ta aji wuta cikin ƙasashe. To aikin mu kenan a tabbata cewa kuɗin da ake biya kuɗin da kon wutan kenan shine za mu tabbata cewa ana biyan abin da ya kamata sa'annan kuma duk wanda yake son ya shigo cikin wannan harkar ta batun sai da wutar da sauransu ga ka'idodin da zai bi.
To idan kasashen Afirka ta Yamma suna sai da wuta ko samar da wuta tsakanin ƙasa da ƙasa tsakaninsu me yasa Najeriya take ta fama da karancin wutar lantarki yau shekara 10 zuwa 20 babu kakkaftawa.
To, wannan wata babban magana ce don harkar wutar lantarki. Yes, muna da gas, akwai ruwa, akwai kuma duk wasu abubuwa da sauransu, amma kuma ko an sarrafa wutar dole sai an jawo ta duka zuwa wani wuri an kaita. Ka abin da nake son in ce kamar su kamfuna waɗanda yake su suke raba wutar, ya kamata a ce suna da karhin da yake za su iya raba wuta da ko ina. Ko akwai wutar in kamfunan da suke raba wutar ba su da karfin da za su iya rarraba wutar zuwa gidajen mutane da masana'antunsu da ofisoshi da makarantun ne da sauransu, to kaga abin ba zai tasiri ba.
Dr. Halil Gwandu kenan, daya daga cikin shugabannin hukumar da ke kula da samar da wutar lantarki na ƙasa da ƙasa na kungiyar ta ECOWAS da aka kaddamar a Abuja. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Nigeria.
To, a gaida Umar Faruk Musa da wannan rahoto. Jama'a da dama a Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu daban-daban dangane da shirin na samarwa makiyaya matsuguni na dindindin, wanda shine abu mafi daukar hankali yanzu a Najeriya. Hakan yasa Hassan Maina Kaina ya zanta da wasu suka bayyana ra'ayoyinsu dangane da lamarin.
Fadar shugaban Najeriya ta ce wannan shiri na tsugunar da makiyaya, wato ruga settlement, na da zumar tsarkake tare da inganta harkokin kiwon dabbobi a Najeriya, a kuma samo maslahar matsalar rikice-rikice tsakanin makiyayan da manoma. Tuni dai wannan shiri ya jawo cece-kuce tsakanin 'yan Najeriya daban-daban dangane da masu ganin cancanta ko rashin cancantarsa. Amma ga masu sharhi kan al'amuran yau da kullum irin su Jafar Jafar, na ganin baken shi wannan shiri.
Abin da ke sa gwamnati ta zo ta shiga harkar al'umma ta wajen sama masu matsuguni, kasari za ka gani idan wata itilayi ya faru su, ya gwamnati ta shiga ta samu musu matsuguni. To, ni dai ina gani a fahimta ta, ni ban san wani tsautsayi da Fulani suka shiga ba, da har kuma za ta tana cewa ya dace yanzu a samu musu matsuguni bayan ba a samar wa mutanen da Fulanin nan suka je suka raraka a ƙauyukansu na Zamfara da ƙauyukokinsu da suke wato wajajen Benue da wusassa na ƙasar nan da katsin da ina ne, a waɗannan mutanen su ya kamata gwamnati ta fara tuba ta yi samun musu matsuguni kafin a yi tunanin cewa su waɗanda suka rarrake su daga wajen, a fara tunanin cewa yanzu gashi ya kamata a ce za ka gwamnati da su. Kai dai ɗan matsala a wannan wato tsari da aka shigo da shi, Fulani sun yi ƙasa ne da ce bai dace a samu musu matsuguni ba, amma a fara duba mutanen da Fulani suka tafa daga matsuguninsu.
Baba Usman Gelzarma shi ne babban sakataren ƙungiyar makiyaya ta Meti Allah a Najeriya.
Ale da makiyaya samu kansa a ƙasa suna da yawa, saboda haka yanzu mu duba wani tsari wanda zai kawo a al'amarin da makiyaya ke yi a ƙasar Najeriya. Wallahi muna murna da shi, ko muna farin ciki da shi, ko muna yi marmara ba. Mun yi ba wa gwamnatin tarayya da ta fito da tsarin. Fatanmu dai shi ne Allah ya sa aka tsaya akan tsarin, ya yi aiki a tsakani da Allah, kuma Allah ya sa tsarin ya zama wanda zai amfani gwamnatin makiyaya ne a ƙasa. Fannin noma a shekara uku an kashe mata kuɗi wajen naira biliyan 300 a cikin shekara uku a matsayin tallafi da sauransu wanda gwamnatin tarayya da wasu kamfanoni suka yi wa ɓangaren noma. Babu tallafin ko kuma da aka yi wa ɓangare na kiwo, da aka kasa mai wa ɓangare na kiwo, saboda haka duk wani mutum wanda zai kawo wayannan ƙorafi da wannan kawai son kai ne.
Tuni dai gwamnatin tarayya ta ce kimanin jihohi sama da 10 ne suka rubuto a rubuce suna buƙatar fara ta dabiƙin shi wannan shiri a yankunansu. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To, masu saurare, akan wannan mabudu'in muke son mu baku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Shin kuna ganin idan aka samar wa makiyaya matsuguni na dindindin, hakan zai kawo ƙarshen wannan tashin-tashina da ke tsakaninsu da manoma? Amma dai kamun mu buɗe layin namu, bari mu shakata da wannan waƙar ta kudancin Najeriya.
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka daya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To kiran mu na farko daga jihar Niger. Wa muke da shi a jihar Niger?
Muhammadu Lalo kana magana da injiniya mai gero makeri Kwantagora.
To malam injiniya muna jin ka.
Wato gaskiya wai a ce a Fulani wurin zama guda gaskiya wannan ba adalci bane bai yi ba. Na sanuwa haka ka zama ne. A ce wai a ke da wuri guda wai a haje Fulani ba su zuwa ko ina wannan ba sai ba. Sai dai ai adalci duk rontumu da wurin makiyaya wata mashaya wani furini na Fulani kada a bari a yi noma wurin. A kowa a bashi haƙƙin shi amma a ce wai gwamnati ta ce da wuri a ce aje Fulani wai a bi kullun zama ba su zuwa ko ina wannan ba adalci ne ba ta yi wannan kuma ba adalci zama lahiya ba gaskiya an kace haka na.
To baka ganin su makiyaya su kuma manoma an take haƙƙin su idan aka ce sai an bar
manoma ko ana noma kuma akwai wurin kiwo akwai wurin noma ba a take haƙƙin kowa ba akwai ladi. Ladin ka a bari kowane manomi ya yi noma a ladi a bar shi nan wurin kiwo makiyaya da hanyar su.
To ai ko shi wannan an ce ne za a ware gandun daji sai a ce to ga gandun daji an ba ma makiyaya.
Wannan bai bai wasanuwa a ce gandun daji a keɓe ba zuwa ko ina ba yayi. Sai dai a hidda hanya in sun tashi wucewa da suna wurin kiwo su wuce amma ba a ce wa a ba su wuri ɗaya ba ba su zuwa ko ina wannan ba ta yiwa.
To mun gode Malam Muhammadu bari mu tafi jihar Akwa Ibom kuma wa muke da shi a Akwa Ibom.
Eh da ba bai dine daga Akwa Ibom ina bayani ni abinda na gani Buhari yana so dai in yi haka na Fulani a kalla da mun kaga kowane yare ya wace su a Najeriya in ya tara su wuri guda kan kuma kanye su shine mazauki a wajen jama'a kowane yare ne su dai Buhari a talakawa da Fulani su ne abokanai gaban su kuma da kai wannan tsarin da Buhari ya yi ni a gani na bai ba.
To baka ganin
yawon su dai a sasan dalda kan da abokanin zama.
To baba Idi baka ganin wannan hanya ce da za a taimaka ma su Fulani su daina yawace kuma su samu gurin da za su ciyar da dabbobin su nagartaccen abinci?
Eh to ai wannan a samu haka din ma kuma za a iya samu su amma abin da ke tafiya ana jin haushin su. Abu kadan ya faru za a iya samu inda suke a gama da su wata can motoci amma ina ka tara su. A tashi can ma a jiya gama su kaga saboda haka kaga shi su biya rayuwarsu kenan ta zo ta ta kare a Najeriya a ce babu zuriyar Fulani ma a Najeriya.
To mun gode bari mu tafi jihar Gombe wa muke da shi a jihar Gombe.
To madallam.
Kana da dai a Google ba joka.
To malam ya hamuna jin ka.
Wannan rayi abinda ake yana da kyau a yi haka ne Fulani da mun san su din da ko ba wani fitina da manoma.
Eh.
Aka yi nana ya kare manoma za su je da su da makiya da je da ba wani barna. Awani fadaje maganin fada.
To mun gode.
Rai na.
To bari mu tafi garin gwamna wa muke da shi a jihar Kaduna.
To Yusuf Ali har dai barka da lasariya.
To barka ka dai Malam Murtala.
Yawa sunana Murtala ina kiran ku daga garin Jakarta.
Malam Murtala bana jinka.
Ina kiran yawa ina jinka.
To yawa.
Malam Yusuf ka ga da yawa ya kamata a cikin al'umma su san cewa in zamani ya zo kuma zamani na canzawa abubuwan da kuka yi shekaru aru kullum ku ci gaba da haka a in ka duba kasashen tura akwai manoma amma suna shiga yawa su bi jaha ko makasar da yanayin tsaro zuwa kasar nan wanda shi ne adalci a ce an sa an keɓe Fulani an sa musu wurare zona guri ɗaya suna kiwon su. Yanzu idan ka duba maganar tsaro za ka ga wanda kaɗan ake ɗaukar wasu Fulani da ba su yi karatu ba a jefa su cikin harkar nan na laifuffuka ka gane kinnashin waye za ka samu da ɗauko a ciki saboda suna ta yawo su sadu da ɓata gari su ƙara ɓata su amma in suka zauna guri ɗaya aka gina musu makarantunsu da sauran inda za su kiwon su da komai za ka ga mafi yawan su ma su daɗi haka. Shawara na muna goyon bayan wannan tsari 200,000 da fatan za ku tashi lafiya.
To mun gode Malam Murtala bari mu tafi Baucin Yakubu wa muke da shi a Baucin Yakubu.
Baba Yakubu barka da aiki.
Ba shi ke magana ba Yusuf Aliyu Haran da ke magana.
O Malam Yusuf barka da aiki.
To barka ka dai.
Sunana Ayuba Garba Imam daga Kacin Madaki a jihar Bauchi.
To Malam Ayuba muna jinka.
To ra'ayina ni tabbata ina goyon bayan wannan amma a tabbatar duk abin da ya kamata a samu musu kamar yanda gwamnati ta faɗa da makaranta da asibiti da kuma inda za a rika sarrafa naman shanu idan aka tabbatar da wannan to lallai yana da kyau a musu haka din amma in kuma haka bai samu ba to da Allah muna kira labin su a tabbatar an bar su labin su sannan kuma masu noma su ma a tabbatar an keɓe musu wajen noman su mai magana Ayuba Garba Imam katin madaki a jihar Bauchi
to mala Ayuba baka ganin kana jina to
no.
To layin mala Ayuba to bari mu koma jihar Kaduna wa muke da shi a Kaduna
assalamu alaikum musu harande barka da yammaci
to barka ka dai Alhaji Musa
sunana Alhaji Musan Garu kamar yadda ka faɗa mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya
to muna jin ka
to alhamdulillah kaga mutane ya kamata su rika duba fahimtar abubuwa yanda ya kamata yanzu kaga idan za a fasa baki akan wannan abun kaji ai shi ra'ayin ma da Jafar ya kawo akan magana kaga iri karar yaro da kamar ma yana hasada da wannan al'amari ne dan kan idan ganin mutumin da ya fito da irin wannan lamari kamar ƴaƴan Fulani kaga misali suna yawace wanci babu makarantun da za su zauna kuma su kansu ne yace Allah sai magana akan rashin karatun yaran Fulani to yanzu misali da aka samu guri an tabbatar da an killace musu akwai tsaro a guri akwai abubuwa da sauransu kaga su kan za su ƙara daraja kuma za su ƙara mutunci ƴaƴan su tsaya su karatun boko da na addini dan kan ina ganin wannan kuduri ne mai kyau ya kamata mu yace Allah da sauran Fulani su goye bayan wannan al'amari domin ci gaba ne wannan a gurin Fulani
to mun gode malam Musa
amma da zaka ce wannan abu to akwai matsala da fatan za ku tashi
to mun gode bari mu tafi jihar Niger wa muke da shi a jihar Niger
kuna magana da Ibrahim ne yankin Hula a garin Legode a Kimba
to malam Ibrahim muna jin ka
to gaskiya al'amari na hakikanin gaskiya a yanayin arihi na shugabannin mu ne yanzu abu ne mai wahala gaske yawwa dan saboda dalilin abin da sa na faɗa haka za su bujiro da abu da niyan za a yi shi kawai ba za a yi ba sai dai kawai su a zauna a kasafin kuɗin nan su saka aljihunsu ba za a yi wannan ayyukan ba da za a yi kan gaskiya abu ne mai kyau amma gaskiya abu ne mai wahala dan saboda an sha a ce za a zauna a yi abu a Najeriya musamman ɓangaren hanya wutar lantarki sauran ayyuka a ce za a zauna a yi bajet ɗin kuɗin a yi su ba za a yi ba za a gani a ƙasa ba to ni saboda haka ni a ra'ayina gaskiya yana da wahala a ce za su yi wannan ayyukan ni a ra'ayina kenan akai
to kana ganin cewar ba za a yi ba za a kashe kuɗin ba kenan da ake cewar za a kashe kenan
yawa za a zauna a yi lissafin ga abin da ya kamata a yi ɗin ba za a yi ba ya kawai su zauna
to mun gode malam Murtala
gaskiya ba za su yi ba
to mun gode malam Ibrahim muna godiya ga duk waɗanda suka samu damar bugowa da ma waɗanda ba su samu dama ba gobe ma rana ce ga shirinmu na gaba
labaran wasanni
jama'a muna fata kuna nan kallon kamar da muke a nan Washington DC yau labaran wasanni zai taso daga Abuja a Najeriya ne inda wata babbar kotun tarayya ta bada umarni a je a kamo mata shugaban hukumar kwallon kafa ta Najeriya wato Ahmadu Pinnick tare da wasu mukarraban su hudu da ake zargin su da almundahana na kudade masu yawa na hukumar din ko bayan shi Pinnick din sauran wanda ake nema a kamo din sun hada da shi babban sakataren hukumar din Dr. Muhammad Sanusi da mataimakin hukumar na farko Yakin Wumi da na biyu Shehu Duku da kuma wani memba na hukumar zartarwa kuma majalisar zartarwa ta hukumar kwallon wato Yusuf Fresh su dai wannan mutane gwamnatin tarayyar Najeriya tana zargin su ne da cewa sun yi almundahana da mankudan kudin da sun kai dala miliyan 8.4 wanda aka ce na hukumar ne da hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta basu a matsayin kudaden shiga gasar cin kofin duniya na shekarar 2014 da aka yi a Brazil kyautin din Najeriya a gasar da ake ta cin kofin kalubalen ka na Africa wato Africa Cup of Nations John Obi Mikel ya ce shi ya fahimci fushi da hasalan da mutane suka yi musamman yan Najeriya kan wasan da su yan Najeriya suka yi har suka bari Madagascar ta ci su a wannan kwallon da ake yanzu haka a Misira shi dai wannan cin biyu da babu da Madagascar suke wa Najeriya ya tilasta Najeriya ta zama a matsayi na biyu a group din su wato group B wanda wannan yake nufin cewa karshen ta ya zo ta ga kanta tana wasa da kasar Ghana wace in mutum ma duka da aka sani ba kawan lasa bace shin da Madagascar ta yi wa Najeriya yana daya daga cikin abubuwan ban mamaki a wannan gasa da ake yi abin da yasa shi Mike din yace gaskiya ba mu yi wasa da kyau ba kuma yana jin har yanzu tunda muka shiga wannan gasa din ba mu samu kanmu inda muke so ba to yayin da ƴan Najeriya suke zaune suna wannan juyayi sukan kamaru wanda daman dai su suke rike da kofin din suna nan daram dam a matsayin shugabannin group F bayan da suka buga da Ghana ba wanda ya ci wani ita dai kamaru a karan su da Ghana a wasan kusa da karshe na irin wannan gasar da aka yi ta shekarar 2017 su ne suka ci Ghana 2 da babu to a halin yanzu kuma ita mai masaukin wannan gasar ta yanzu da ake wato Misra ta kammala ita ma dukkan nasarorinta a group A bayan da suka ci Uganda 2 da babu a wasan da suka yi jiya da wannan nasarar yanzu ita Misra ta kasance kasa da ba wanda ta shata a wannan wasa din kuma suna da makin su guda 9 abin da yasa suka samu shiga cikin rukunin 16 inda za su ci gaba da wannan wasa a ran Asabar 6 ga wata Wani mukammala da duba abin da ke faruwa a gasashen kofin kwallon duniya na mata wanda ake a Faransa inda Amurka wacce ita take rike da kofin din take nuna cewa daga gaske take tana so ta dawo da wannan kofin a gida ba ta so a raba ta da shi Amurka dai bata dade da gama da su Faransa din masu masaukin ba da suka yi wuce 2-1 to yanzu dai an shirya goben Allah kan mu Amurka za ta hadu da Ingila a wasan kusa da na karshe da za su yi na farko yayin da wasa na biyu na kusa da na karshen za a kara tsakanin Sweden da wannan yana nufin cewa Amurka ce kadai ba kasar nahiyar Turai ba da ta rige a cikin wannan gasar cin kofin mata na duniya. Jama'a mun barku lafiya daga Washington DC.
To a gaida Aliyu Mustapha Sokoto da labaran wasanni a takaice. Masu saurare har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC wanda agogon muke cewa karfe 4:57 na yamma. Ga shirinmu na gaba labaran duniya a takaice.
To Yusuf ga labaran a takeice. A yau Litinin Iran ta sanar cewa ta haura adadin da aka kayyade mata na tara sinadarin uranium da ta amince a yarjejeniyar 2015 da kasashen duniya wacce ta takaita adadin sinadarin na uranium da kasar za ta tara. Wasu gungun mutane biyar dauke da makamai sun kai wani hari yau Litinin da wata mota dauke da bomb da kuma har-haren bindiga a Kabul. Babban birnin kasar Afghanistan wanda ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutum daya tare da jikkata wasu da dama. Majalisar da ke kula da kundin tsarin mulkin kasar Murtaniya ta tabbatar da Muhammad Oud Ghazouani a matsayin shugaban kasar yayin da bangaren 'yan adawa ke ikirarin an tafka magudi a zaben. A yau Litinin majalisar kasar ta fitar da wannan sanarwa inda ta ce Guzwan ne ya lashe zaben shugaban kasar da aka yi na ranar 22 ga watan Yuni da kashi 52 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada inda ta yi watsi da korafin da 'yan adawa suka shigar.
To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo karshen shirye-shiryen namu a wannan rana sai kuma idan Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai ya kai mu gobe za ku ji mu dauke da wasu sababbin shirye-shirye a daidai wannan lokaci za mu mika sakon ta'aziyyar sashen Hausa na muryar Amurka ga 'yan uwa da iyalan margayi Umar Sa'id Tudunwada tsohon ma'aikacin sashen Hausa na muryar Amurka wanda Allah subhanahu wataala ya mace kawa jiya tare da fatar Allah subhanahu wataala ya mishi rahama ya kuma ba mu iya lansa hakurin juriya yanzu a madadin wanda ya taya ni gabatar da shirin Muhammad Hafiz Baballe sai kuma wadda ta bada umarni ta kuma shirya muna Julie Lazarus Gresham da injiniyan namu na wannan lokaci Mr. Dan ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi ta da fatar ku kwana lafiya mu kuma mu karasa wuni lafiya bis salam